بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس هدو غوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو عيد قلي هدو دا عشرين وان دي 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 شاشي دا غوات جون 1999 جماعة المسلمين إدن بكم انتابا منا أينهم بياني دنغني دا يدر أيوة صلف تكي دنغني دا زمن إيالانسو سيمك تقوان أينهم دوغون حديثي دا تكين صيوه البخاري مكا جي أينهم واتواس درسا دا تكين واني حديثي نسيدنا عمر akan yadda magabatanmu suke rayuwa dangane da zamantakewa aure tare da matayensu da yadda suke ainihin wato yi wa ƴaƴayensu dake gidan mazajensu wasiya da kuma yadda ainihin wato ake hakurtar da mataye da su zauna lafiya da ainihin mazajensu to wannan ainihin hadisi na Umar da muka karanta sai muka sake dauko wani hadisin kuma na Sayyidina Umar dan ka tabbatar da cewa addinin musulunci matukar aka tarbiyanci mutum akan shi wallahi duk yadda ya lalace insha Allah zai dawo ya gyaru sayyidina Umar duk inda ake neman kangararren mutum a jahiliya dan ta'adda ya kai ya kawo amma kana ga addinin musulunci sai da ya gyara sayyidina Umar Allah ya taimaki Umar ya gyaru da izinin shi Umar ya zan yana rayuwa a bayan kasa saboda bin shari'a da kula da mutuncin mutane da tsare ka'idoji na musulunci kai ka ce sayyidina Umar din nan ba ma mutum bane mala'ika ne to wannan ba wani abu bane sai kamar yadda kullun muke ga yawa mutane babu wani abu wanda zai zama manu ba wani abu wanda zai zan jagoran gyaran halin mutane Qur'ani ba ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihiya matukar aka dauko alqur'ani aka dauko sunna ingantacciya duk alherin da ake nema game da aqida ibada mu'amaloli ladubba tarbiya da kullun wallahi akwai a ciki babu abinda Allah madaukakin sarki ya ketare sai da ya kawo a cikin littafi alqur'ani kenan babu kuma abinda ya rage sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana kamar yadda al-imam muslim ya ruwaito hadisi wani kafiri ya ce wa Salman al-Farisi ya Salman na ga mutumin naku wato yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai har tsugunan kashi ma koya muku yake manzon Allah har tsugunan ya za a yi kashi ya za a yi fitsari sai da ya koya wa al'ummar musulunci yadda za a yi karka je tsugunan kashi ko fitsari ka fuskanci al-qibla ko ka baiwa al-qibla baya ko ka je share kashi ka share da hannun dama ko ka je rike azzakarin ka rike da hannun dama duk sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna karka je shiga ban daki ka shiga da kafa ka ainihin ta dama a sai dai ka shiga da ta hagu karka yi al-kafira ka fada ban daki kana surutai a ga addu'a da zakai in ka tashi fitowa ba kundin ba na zakai ka fito ba ga addu'a da zakai komai yace na ga mutumin naku yana koya muku sai Salman yace tabbas haka al'amarin yake yace kai duk wani tsuntsu ma da yake daga fukafukan shi yake tashi sararin samaniya sai da manzo Allah ya mana karatu akan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka babu abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bayyana ba to in muka bi ladubba da tarbiya da tsari yadda ainihin shari'ar musulunci ta tsara ainihin alqur'ani da sunna wallahi za mu samu komai a ciki to sai muka dawo kuma wannan hadisi na biyu da muka dauko sai kuma muka ji Umar a matsayin shi na ainihin wato dan siyasar musulunci wanda yake shugaba jagora duk sa'an da aka ce siyasa kai dan Najeriya abin da yake faruwa kwakwalwarka sai ta tarsasu zuwa ga irin wannan siyasa taka da ake yi ta zalunci da damfara dan haka kai a wurinka sai ka dauka duk in aka ce siyasa to shikenan kawai wani abu ne wanda yake na hanyar tagutu na hanyar kafirci a'a addinin musulunci ya zo da ainihin siyasa ina ma'anar siyasa shugabanci sasa ya susu siyasatan shugabanci jagoranci kanat banu isra'ila tasusuhum haka yazo cikin sahihul bukhari banu isra'ila sun kasance annabawansu da malaman su suke musu siyasa suke musu jagoranci to duk wanda aka ce Umar dan siyasa ne kai sai kaga cewa an rage Umar daraja an ce Umar yana MPP ne ko yana VRP ko yana SDP a ana nufin Umar shugaba ne na addinin musulunci kuma shugabancin na adalci to matsalar da ta faru aka ce kamar mutum ne makaho tun da yake haka uwar shi ta haife shi rannan sai Allah ya taimake shi sai idan shi ya bude idan shi yana budewa abu na farko da ya fara gani sai ya ga kare sai kuma ya koma ya makance to shikenan ana zaune sai yara suna la ga doki ga doki ga wannan mutum da ya makance ya taba samun bude ido na minti daya ya ga kare idan ya rufe da an tashi za a in yace a doki yaya za a kwatanta sai ce yaya yake da kare saboda shi kare ya taba gani to kai tun da kake siyasa da ka taba gani ita ce siyasa irin wannan azzalimar siyasa to dan haka duk sanda aka ce maka siyasa sai ka gwada da irin siyasa ka MPN ce PRP ce SDP ce kai da irin su kake aunawa a ana nufin jagoranci na musulunci addinin musulunci ya zo da yadda ake tsara al'amuran da za a ainihin shugabanci jama'a a ƙarƙashin alqur'ani da sunna to sai muka ji Umar a matsayin shi na shugaba sayyidina Umar muka ji ƙarshe wani ainihin bama guje ne ya kashe shi amma saboda adalcin Umar da yadda Umar yake da ahuwa ga musulmi ga mu'minai ƴan uwan shi sai yake alalu ba a gani shin musulmi ne da ya taba sallah ya kashe shi da aka ce a ba ma guje ne sai yake nagode Allah da ya zan ba musulmi bane da zai kafa hujja ga Allah da sujuda koda kwaya ɗaya da ya Allah ya kyale shi ma'ana in har a ce musulmi ne ya kashe Umar to ai shikenan al'amari kuma ya kare a matsala ta wuce dan di yadda aka yi wata ran Allah zai yafe shi kuma ya shiga aljanna kenan to ai gaba ta kare to amma kaga sayyidina Umar da yawaye gari ya zan khalifa na musulunci dubi irin adalcin da ya rinka yi mun kawo irin yadda sayyidina Umar yake da adalci da daddare baya bacci da rana baya bacci sai dan lokaci zai dan samu dan kadan yana dan rintsa bacci haka aka ce mishi a me yasa ranka ya dade da daddare baka bacci da rana baka ya kwanta ya share gado irin yadda kake yi da matashi da shimfida da komai sayyidina Umar baya haka sai dai dan samu sa'at dan lokuta kadan ya dan rintsa ido sai ya tashi aka ce me yasa da daddare baka bacci da rana kuma baka ainihin bacci yace da daddare in ne bacci yace al'amarin talakawa zai tozarta ma'ana zan shiga uku al'amari na ni zai tozarta da daddare ne ake neman biyan bukatu wurin Allah da rana kuma fa yace al'amarin talakawa zai tozarta to da daddaren ma ba wai Umar zama yake yana wuridi yana roƙon Allah shi kadai bukatar shi ta biya ba yawo yake sai dauki abokin shi suna yawo da ainihin da daddare sai wannan ya dan tsaya a wannan lungu yana sallah sai dayan ya ringa dan kewaye waɗannan lunguna in ya je ya dawo kuma sai wannan ya karbi sallah yazo yana yi wannan kuma ya je yana kewayewa haka sayyidina Umar yake yi shine har muka kawo labarin ya je sai ji wasu ƴan chacha ƴan karta ƴan club suna karta wannan ya ci wannan ya buge wannan wannan ya abin nan sai sayyidina Umar ya haura katangarsu yace na kama ku kuna chacha a kafata suka ce kai ma mun kama ka ka hauro ta bayan gida Allah ya hana chacha gaskiya ne a alqur'ani eh to amma ya Allah ya hana kuma a biyo ta bayan gida ai duk qur'ani ne dan haka Allah madaukakin sarki ya hana chacha a qur'ani ne doka ce kuma Allah ya hana in za a biyo gida a biyo ta bayan gida kai ka biyo ta bayan gida ka saba doka mu kuma mun chacha mun saba doka sai yace a rufa wa juna asiri sai ya fita subsub aka bude mishi kofa adalci na sayyidina Umar kenan tunda ya za kai da su kai ne police amma ka sawo slipper ai kai ma you are not in your completed uniform ko kai ma uniform ɗinka bai cika ba za ka kama wani ba kai ma mai laifi ne ko ko kuma giyar da ke goshinka ta balle mun fahimci wannan da kyau to saboda haka sayyidina Umar kai ma baka cika sharadi ba kai ma ka kai wata dokar don haka baka kama wani to saboda haka muka ji sayyidina Umar da yazo mutuwa yayi wasiyoyi wasiyoyin da suka tattabo kowa da kowa yace duk wanda zai karbi wannan kujera tashi ya kula da al-muhajirun al-awwaluna waɗanda suka fara shiga addinin musulunci da dimidimin su dinnan suka yi hijira waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a a ainihin wannan karkashin bishiya da Allah yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minan nan waɗannan da suka maka ainihin mubaya'a a karkashin bishiyan nan sayyidina Umar yace a lura da su ko kuma al-muhajirun al-awwaluna mutanen da suka taba kallon baitul maqdis suka yi sallah sannan aka shafe wannan al-qibla aka ce a dawo a cigaba da kallon ka'aba duk an fasara su akan al-muhajirun al-awwaluna sayyidina Umar yace a kula da su sa'annan sai kuma al-ansar wadanda suka taimaki addinin musulunci suka rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da duk duniya akai mishi jafa'i aka kishi suka bashi ainihin wurin zama suka bashi wuri ya masallaci suka taitaye shi shi da jama'ar shi sayyidina Umar yace a kula da su sannan sayyidina Umar ya ketara mutanen kauye yace a kula da mutuncin mutanen kauye sannan ya dawo birane yace a kula da ainihin birane dinnan mutanen birni suke kasuwanci suke aikin office suke abubuwan da ake tara kudin da gwamnati take samun hanyoyin shiga to ka a cuce su sannan sayyidina Umar ya ketara kan waɗanda suke ba musulmi ba kafiran amana waɗanda suke karkashin hukumar musulunci suna biyan jizya sayyidina Umar yace a kula da su amanar Allah ce kuma su amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce ka a dora musu haraji ko jizya wadda tafi karfin su ka a zalunce su ka a kware su a ainihin wato ba su daraja wadda addinin musulunci yace a ba su don Allah ka duba sayyidina Umar wasiya yazo yi sai da ya taba ko ina kuma wannan wasiya ta shi wajibi a bi saboda ka'idar wasiya matakar bata saba dokar Allah ba to wajibi ne sai an ainihin bi wannan wasiya da ake mutum zai zo mutuwa sai mummunan wasiya yace ina mutu ka aba wani gado na ko kuma wani adiba a bashi yafi na wani to wannan ba a bin wannan wasiya saboda wannan wasiya ce ja'irar wasiya muguwar wasiya ce akwai zalunci a ciki to sayyidina Umar ya kwanta ya mutu aka zo ainihin akai zaben khalifa sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda dukkanin sahabban da ke wannan wurin waɗanda suka tsaya takara tare da shi kamar su Abdurrahman ibn Auf kamar su sayyidina Ali dukkan su suka yi mishi chaffa sun yarda akan cewa shi ainihin khalifa ne na musulunci to ya jama'ar musulmi wato in aka karanto maka wani labari na annabawan da ko na wasu waliyai ko wasu salihai na da to sai Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wannan labari da ake baka fa ba wai shafa labari bane kaji ka tuntsara dariya a'a akwai wa'azi ana son ka lura da wasu abubuwa sai Allah yace matukar dai kana da hankali in dai kai mai hankali ne to akwai darussa a ciki Allah yace ma kana hadisan yuftara ba labari bane aka kirkire shi a'a abu ne wanda yake gaskiya ne haka abin ya faru kuma aka bada labarin shi to darsan da za a iya dauka daga cikin rayuwar sayyidina Umar ma'ana kai shugaba ashe kai mai yi wa talakawanka aiki ne sayyidina Umar ya mutu ba wai shine yake da billions kaza ba ko millions kaza ko teguna kaza ko gidaje kaza a'a shine ake bi bashin miliyoyin kudade a matsayin shi na khalifa bai wa wuri kudi ba sannan mun dan kawo kadan cikin kissa sayyidina Abubakar shi ma sayyidina Abubakar da yazo mutuwa dan abin da ya bari ma sai tattara ƴaƴan shi yace yana roƙon su arziki abin da ya mutu ya bari don Allah su hakura kasu raba gado tunda haƙƙin su ne to sai roke su yace su komawa da gwamnati a koma da shi baitul mali yace saboda na yi aikin gwamnati shekara biyu an yanka min albashi na cika na rinka ci daga cikin albashi na tare da cewa albashin nan nashi halal din shi ne amma duk da haka ya ga tunda da yayi aikin gwamnati an yanka mai albashi ya ci ya dan samu wani abu to dukiyar shi kakaf a tattara dan haka su Aisha basu ci gadan komai na Abubakarin ba don haka sai tazo tana cewa wallahi ubanmu Abubakar gwamnati ce ta ci riba da shi ba shi ya ci riba da gwamnati da ya mata aiki ba tunda da ya gama aikin gwamnatin kudin shi gaba ɗaya tattarawa aka koma da gwamnatin su to jama'a adalci kenan na addinin musulunci to waɗannan mutane da kullun ake cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar sayyidina Aisha darussan da ake son a dauka shine irin kyawawan halayen su yaya ake sayyidina Umar har yanzu Allah ya wanzar da ambatan su ana girmama su ana yaban su aikin alheri suke kai da kake kai ne sarki ne wuka ta daya ko mai takobi ta daya ko mai sanda ta daya kowanne irin sarki ne kai shugaban kasa ne kai gwamna ne kai minista ne ko menene kai abinda ake so ka duba kafin kai sarakuna nawa ne a wannan kujerar to zaka ga mai yiwa an ware wani kwaya daya ana ta yaban shi ba ana yaban shi saboda yafi sauran iyan nadi bane ko yafi sauran zuban manyan manyan riguna a adalci ne yayi yanzu sardauna guda nawa ne a kasan nan sardauna ni ai suna da yawa ko amma duk inda aka ce sardauna ya zama alami ma kwaya daya akan Ahmadu Bello da an je sardauna kwakwalwarka ba ta tunanin wani duk wani sardauna ma kana ganin jabu ne ma ya ma akai ma wani ma ya zama sardauna sai kaga sardauna kwaya ɗaya ne me yasa adalci yayi to a matsayinka na dan siyasa kana son ambatanka ya wanzu irin yadda ambatan sardauna ya wanzu da an ambaci sunan shi a ce Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan maza namiji uban yan boko a wasa shi to sai ka duba menene yayi sai kai koyi da wannan abu sai kaga kai ma Allah ya aje ambatanka amma an ba haka ba yadda Allah ya aje ambatan waɗannan manyan mutane manyan annabawa manyan salihai ake yaban su haka fa Allah ya aje ambatan manya-manyan kafirai kuma ake la'antar su su Fir'auna su Hamana Samudawa da Adawa sai kaji an cewa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana a duniyan nan kullun la'anta ake jin su da ita Allah ya tsine wa Fir'auna Allah ya la'anci Hamana to ka tabbatar da ma ɗayan abu biyu ne yadda su Sayyidina Umar suke ɗan siyasar musulunci siyasa ta adalci haka su ainihin Fir'auna suke ɗan siyasa ta kafirci siyasar zalunci kaji ana la'anta su to haka kuma su Hajjaju suke ɗan siyasa ne na musulunci amma azzalimai shi kuma kaga har yanzu ana ambaton zaluncin su to me zai sa kai ba zaka gyara ba ka ji tsoron Allah ka kyautata wa talakawanka ka mutunta su to a ƙarƙashin haka ne fa har yanzu yawun mu bai kafe ba alƙalamin Imam al-Bukhari kuma bai kafe ba sai muka sake zuwa mu sake jin Imam al-Bukhari ya sake gaya mana wasu hadisan da ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hanyar ainihin malaman shi har yanzu dai manzon Allah yana da ta cewa akan shugabanni Imam al-Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim kitabul ahkam littafin constitution tsarin mulki yaya tsarin mulki ya ake mulkar jama'a Imam al-Bukhari yace babu qaulin Allah ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum Allah fa bai manta da ku ba ku shugabanni yace abi Allah ayyo Allah da'a ayyo manzon Allah da'a sai kuma yace sa'annan waɗanda al'amarin jagoranci yake hannunsu shugabanni ne malamai ne daga tai ne duk wanda yake jagoranci Allah ya kula da ku me zai hana ba za ku kula da Allah ba to cikin hadisan da Bukhari ya kawo sai Imam al-Bukhari yace haddathana Isma'ilu sai ya kawo hadisin ibnu ukhti Malikin zaka ji wani malami cikin malaman Bukhari ana ce mishi ibnu ukhti Malikin dan yar uwan Maliku kanwar Imam Malik ce ta haife shi Imam Malik ya rike shi ya karantar da shi sunan shi Isma'il to da kaji Imam al-Bukhari ya ce haddathana Isma'ilu to na gaba sai kaji ya ce haddathani Maliku shine ya ce haddathana Isma'ilu قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن عمر يace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ala ku fadaka ku ji jama'a tun daga sarakuna har ɗan siyasa manzon Allah yayi ainihin amfani da harfu tanbihin fadakarwa kamar a ce ku saurara jama'a kamar yadda mai yayi kuwa zai zo ya rugo da gudu cikin taron jama'a yayye sarki ya gaishe ku manzo Allah yace ala ku saurara kowa ya fadaka ya ji kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa wannan kullu kuciya ce fa kowa sai da ta shafa annabi yace kullukum kullu a cikin ka'ida ta ilimin usulul fiqhi idan ta taso wani suna a gabanta to ta game dijjin sun wannan suna misali da Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut kullu sai yace nafsin sai kawo nafsu ba alif da lam to duk inda jinsin rai yake in dai rai ne sai ya dandani dacin fitar mutuwa tun daga shazumamu har yallaɓai in ran shi ya zo fita mun fahimci wannan da kyau ko haka kuma manzo Allah yace kullu bid'atin dalala duk bid'a kakab bata ce babu wata bid'a mustahsana ko hasana kullu bid'atin da cewa ya kullu sai yace al to da sai a ce wata bid'a ta fita amma yace kullu bid'atin ga irin shi tun sai sake cewa kullu muskirin khamrun dukkanin maye giya ce wa kullu khamrin haramun dukkanin giya haramun ce ai ba za ka iya ware wani abu mai bugawa ka ce ba giya bace ba kuma zaka iya ware wata giya ka ce whiskey ba haramun bace to haka baka isa ka ware wata bid'a ka ce ba bata bace to haka kullukum dukkaninku kakab ra'in kowa mai kiyo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa sai an tambaye shi abin da aka bashi kiyo to wannan sai annabi ya magana a dunkule kenan sai fara farfasata sai ya ce fal imamul ladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaban jama'a wanda yake jagorancin jama'a to mai kiyo ne kuma za a tambaye shi game da kiyon shi anan liman ba liman limamin salla ba fa anan ana nufin ainihin al-khilafatu takwiniya al-amma wato shugaban kasa ko sarki ko dagaci ko hakimi ko wanda da yake jagorancin jama'a jagoranci na harkar siyasa na harkar shugabanci to ya tabbatar kiwo aka bashi na waɗannan jama'a kuma za a tambaye shi game da ainihin waɗannan kiwo da aka bashi war rajulu ra'in ala ahli baitihi hakanan mai gida ma an bashi kiwon iyalin shi ne mutan gidan shi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi lallai ya shirya za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha hakanan uwar gida hakanan matar aure ita ma an bata kiwo game da gidan mijinta ta tabbatar da cewa za a ainihin tambaye ta game da gidan mijinta wa waladihi da kuma ƴaƴayen shi ƴaƴayen shi kina kula ki tura mishi su makaranta ki tura su islamiya ki natsar da su ki koya musu tarbiya manzon Allah da yace wa hiya mas'ulatun anhum matar aure din nan sai an tambaye ta game da gidan mijinta game da ƴaƴayen mijinta har da ƴaƴayenta sannan wa abdur rajul ra'in ala mali sayyidihi bawa ma yaro da yake kula da shagon mai gidan shi ko bawa da ke kula da dukiyar mai gidan shi shi ma wannan kula aka bashi kiwo aka bashi wa huwa mas'ulun anhu za a tambaye shi game da wannan dukiya game da haƙƙin mai gidan shi ala manzon Allah ya sake cewa ku fadaka fa jama'a kowa ya saurara da kyau fa kullukum ra'in lallai dukkanku makiwata ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkaninku masu ainihin wato kiwo masu kula masu abin tambaye ne game da kiwon da aka basu a takaicen takaita wannan ainihin abin da wannan a cikin kitabul ahkam tsarin mulki confusion me yasa Bukhari ya kawo wannan dan kasancewa duk tsarin mulkin da yasa ka kai zalunci ka cuci jama'a ka tabbatar da cewa ya kai ka ya baro ka ka halaka to wannan hadisi in muka biyo gabobin shi daya bayan daya zamu ga yana daukan sharhi da yawa to amma mu ne yasa muka kawo wannan hadisi shine fal imamul ladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi akan shugaba da muke magana to shugaba da aka ce an bashi kiyo din nan fa ya tabbatar da cewa malamai suka ce an bashi kiyo ne ya kula da abubuwa guda 5 zuwa 6 waɗannan abubuwa guda 5 zuwa 6 sai ya kula da ainihin su dangane da al'ummar shi sa'annan zai iya bada jawabi mai kyau a ranar alkiyama in ba haka ba to bai ainihin wato kula da amanar da Allah madaukakin sarki ya dora mishi ba dan haka ya tabbatar da cewa akwai matsala akan shi dan haka kai ne shugaban kasa ko kai ne minister hakimi kake ko kuwa sarki ne kai mai sanda ta daya wane irin shugabanci kake ka duba tsakaninka da Allah yau shekarar ka 30 ko 20 ko 10 ko shekarar ka 5 ko watan ka 2 ko wata 1 a hawa mulki waɗannan abubuwan ka kula da su ga jama'a abu na farko malamai suka ce wajibi ne sai ka kula da mutane addini sai ka kula da shi kai da kanka ka kula da addinin musulunci sannan ka baiwa mutane muhimmanci dangane da addinin su na musulunci ka tabbatar da cewa mutanen ka baka sake su kara zube kowa ya zaba addinin da yake so ba kowa ya zaba aqida da yake so ba a'a karka sake kai wa kanka jafa'i giyar mulki ta dibe ka ka juya dama da hagu akan kujera ka ce mu babu ruwan mu da addini mu gwamnatin mu ba abin da ya shafe ta da addini ƙarya kuke yi kai da kake cewa ba ruwanka da addini randa kafiri ya karbi wannan kujera taka zaka ga shi ya nuna da ruwan shi da addinin shi kai ne kake cewa ba ruwanka da addinin ka addinin musulunci amma shi kafiri hauka yake ce ba ruwan shi da addinin shi fasto ya tsine mai albarka to saboda haka kai ka ce ba ruwanka da addini jafa'in farko da kai wa kanka kenan addinin musulunci kuma shi da ruwan shi da kai da ruwan shi da uwarka da ruwan shi da ubanka ya mutunta ka tun farko aka ce ubanka ya nemo uwa ta gari dan kar a nemo wata yar banza ta haife ka ka zama dan banza ko kuma ka zama mutumin kirki amma ga uwarka nan wata tsohuwar yar iska akwai na kasa sayyidina Umar na zauna wani dattijo ta so yaro yace gashi nan dana ne bai mun biyayya yana wulakanta ni bai kula da haƙina gashi na tsufa Sayyidina Umar ya juya wurin dan haka ake adalci annabi yace kar ka sake kai hukunci in ka ji daga daya sai ka ji wurin daya kai dai ka ce danka ne bai bin ka bai kaza ai to shikenan mun ji to kai yaro ka ji abin da ubanka yace ba kai mishi biyayya gaskiya ne yaro yace gaskiya ne bana bin shi yace to ubanka kai da ubanka amma ba za ka bi shi ba yace eh haƙina ya farar ya ci mutuncin haƙina ne tun kafin ya haife ni da ya tashi auren uwar da za ta haife ni yaje ya samu wata bama gujiya kuma tsohuwar karuwa yace to kaga ya wulakanta ni a addinance ya wulakanta ni kuma a ainihin ɗabi'ance ba mutuncin addini babu mutuncin ɗabi'a tsohuwar karuwa kuma bama gujiya to da wanne za a ji da ya haife ni kuma sai ya samu mummunan suna kuma bai tarbiyata ba Sayyidina Umar yace dattijo ka tashi ka tafi kai ka wulakanta danka sa'an nan danka ya wulakanta ka to nan ne sai kun kularo da mutane addinin su kula lugo malamai kwararrun malamai su rinka karantar da al'umma addinin musulunci ku mutunta addinin musulunci ku rinka alfahari da shi kuna nuna ku din nan ku ne musulunci musulunci kuma ku ne shine ku amma matukar kuka watsi da addinin musulunci sai lokacin da ka mutu sai ka ga har yanzu shi musulunci bai watsi da kai ba sai ya ce ai maka wanka a sa maka turare ai maka kaza ai maka kaza waɗannan malaman da kake cewa ba ruwanka da su kana kyamasu limaman nan su ne za a zo in ka samu suka hadu aka samu limami 5 7 10 suka taru akan ka suka yi maka wanka suka yi maka sallah sai ga har cewa ake wani ya dace manyan limamai sun hadu akan shi limaman nan su za su hadu su yi maka sallah su kai ka kabari su tsaya akan kabarin ka su yi maka addu'a kaga duk addini ne yake aiki akan ka amma kai kuma ka hau mulki ka ce ba ruwanka da shi da zaran barayi yan fashi sun afko gidanka babu yadda za ka yi me za ka kira Allah za ka kira idan ka yi ihu sai ka yi wayo Allah ina kenan har yanzu dai addini amma kuma kai lokacin da kake giyan mulki ka ce ba ruwanka da addini to sai kun tsare wa mutane addinin su ba kawai ku bar mutane sasakai wanda duk ya ga dama yayi addinin da yaso ba mai wa'azi duk abin da ya ga dama ya fadi irin addinin da yaso ya yada irin aqidar da yaso a karkashin haka ne sakamakon sakacinku aka samu aqidoji barjik suka shigo kasashen nan namu khawarijanci ya shigo khawarijanci suna musu mafi yawancin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna kuma kafirtar da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma su fasikantar da su to sa'annan ana nan kuma har yazo aka fara ainihin bayyana khawarijancin nan karara sai kaga mutun yana bada fatawar mace tana ainihin haila amma za ta yi sallah za ta yi azumi saboda me saboda wai zai ce qur'ani bai hana ba in an ce hadisi sai ce ai wannan hadisi ya saba alqur'ani qur'ani ya ce ka asadi da mace ne in tana haila amma qur'ani bai ce kada mace ta yi sallah ba kada mace ta yi azumi sakamakon sakacinku ne game da addini sakacinku game da addini ya bude wa shi'a kofa ta shigo kasar nan ga ta nan ta fitine ku tun daga kanku tukuna har zuwa kan da yawa daga cikin ainihin wato waɗanda suke bin addinin musulunci tsantsa a kasar nan har aka waye gari akwai hamshakin sarki na gargajiya a kasar nan yana da babban da wanda yake dan shi'a ne me yasa sakamakon irin wannan mugun aikin nasu na cewa ba ruwansu da addini to lallai wajibi ne sai kun tsare wa mutane addinin su addini da ake cewa a tsare kuma inna ad-dina indallahi al-islam addinin musulunci kadai shine addini a wurin Allah musulunci kuma kamar yadda al-Imam Abubakar al-Turtusi yake cewa yace mal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani da sunna ba musulunci musuluncin al'ada ba ba musuluncin dariqa ba musuluncin son zuciya ba musulunci wanda yazo al-qur'ani da sunna a kuma irin yadda annabi ya aikata shi ba wai azo da musuluncin azo da qur'anin da sunna amma ana kokarin gyara al'adu na gargajiya ko na maguzanci ko kuma dariqun sufaye ba a'a duk
abin da aka zo da shi sai a bincika, ya zo a Qur'ani da Sunna, annabi yayi haka ko ku sahabbai sun yi, to sa'annan sai a ce wannan abu ya zama addini. To sai kun kulawa da mutane addininsu. Kuna ga kasashen da aka kula da addini, har ma'aikata ake da ita, ma'aikata ce guda ta addini, sai ka ji commission ne, ma'aikata ce, hukuma ce mai kula da harkokin addini, hukuma mai kula da harkokin alhazai. Ba wai sai shekara ta yi ne za a nada mata Amirul Hajji ba, a'a, har minista na addini za ka ga akwai. Minista a ce minista na addini. Sadaka wannan da zakka da waqafi, sai ka ji an ce ministan waqafi. Wizaratul Awqaf, Wazirul Awqaf, Shu'unul Awqaf, sadaka, zakka, waqafi da ake mutum ya sai gida ya aje, ya sai makaranta ya gina, rijiya da sai aka yi musu ma'aikata saboda kula da addini. To nan ne sai an bayyana wannan muhimmanci. Ku karanta littafin Bayanu Wujubil Hijrati Alal Ibadi, Shehu Usman Saidi ya tsara cewa in aka kafa gwamnatin musulunci sai da ya kawo duk irin ma'aikatun da yake wajibi ne sai an kafa su. Daga ciki hadda ma'aikata addini yace ita ce za a fi ba muhimmanci, domin ita ce take jagorancin dukkan harkoki. To wannan addinin da kuke cewa ba ruwanku da shi, da zaran ta kwabe kuma sai a je a nemo masu addinin nan, sai a tura su can tushen addinin, a ce su je su yi wa ƙasa addu'a zaman lafiya don ƙasa ta samu zaman lafiya. Wannan ya nuna wato ba da gaske kuke addinin ba, sai dai addinin ya zaunar muku da al'umma lafiya don ku samu damar taushe su ku cuce su, ma'ana yaudara kenan. To lallai ne sai an kula da addinin mutane. Makarantun boko lallai a wajabtar da karantar da su addinin musulunci. Makarantun islamiya a ba su muhimmanci. Alarammomi sun zauna suna karantar da yara karatun allo, karatun alqur'ani, a yanka musu albashi, a mutunta su. Wannan injiniya ko wannan minista ko director ko prefect, ka tabbatar fa bai fi wancan malami da ya zauna yana karantar da karatun allo ba. Wancan malami ya fi shi daraja a wurin Allah, ya fi shi daraja a wurin manzon Allah, ya fi shi daraja a wurin musulunci da al'ummar musulunci. Saboda manzon Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wanda ya fi kowa alheri cikin ku wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da alqur'ani. To wancan malamin allo ya fi shugaban kasa daraja, ya fi ministan kaza daraja. Amma me yasa aka wulakantar da shi, aka bashi yana buɗuɗɗukuwa a cikin kura, rayuwa ta kuntata gare shi, zigen da zai hada ainihin yayi tawada, sai ya sa yara sun je sun yi bara. Wannan irin wulakanci kenan wannan. Kun wulakanta addinin musulunci, amma da matsala ta tashi sai a ce a tara malamai a birnin tarayya su sauke alqur'ani. Kowa da yaga irin side effect na sauke alqur'ani tunda kuna da mugun aiki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka ya jama'a, wallahi sai an mutunta addinin musulunci, sai an mutunta alqur'ani. A bude jami'o'i na addinin musulunci, jami'o'i na karantar da sunna, jami'o'i na karantar da larabci. A mutunta addini matukar mutuntawa, har ya zama jama'a a ce an girmama addinin boko, addinin bature, ya zama gabaɗayan karatun addini ba shi da daraja. Ka dubi makarantar boko ita ke juya makarantar islamiya. In yaron ka yana zuwa makarantar boko da safe, to shikenan islamiya ko sun shirya ko ba su shirya ba, dole su mai da shi da yamma. In ba haka ba to dai ba zai zo da safe ba. Da safe yana zuwa boko, ana cikin haka an mai da shi islamiya da yamma, sai a ce an mai da shi boko da yamma, to dole malaman islamiya ko sun shirya ko ba su shirya ba su dawo da shi da safe. In ba haka bai daina zuwa. In zai tafi boko za a yi mai wanka, a taje mishi kai, a yanke mishi kumba, a sa mishi kambas da safa, a yi mishi kwaskwas, a sa mishi cincin da sauran abubuwan alheri a kai shi. Amma islamiya za a ce to in ka gama wasa kai sauri ka wuce, ba wai daga filin wasa ya sauri ya wuce, ba ta da muhimmanci ita. To me yasa talakawan suka wulakanta addini? Saboda ku shugabannin ko wulakanta addini. Abin da zaka duba shine, yau in gwamnati ta kafa siyasa, sai ka ji duk talaka yana girmama siyasar, yana haɓaka al'amarinta. Saboda daga gwamnati ne, da ta rushe sai ka ji su ma sun rusa. Haka addini, da zarar gwamnati ta rike addinin musulunci, sai kaga duk talaka sai ga shi ma ya rike addinin musulunci. Tafi kasar Saudi Arabia ka gani, da zarar an kira sallah komai tsiyarka, ko ba za ka je sallah ba dole ka rufe shagonka. Dole ne ka rufe shagon, kan ba haka ba gwamnati sai ta kwace shagon. Amma a nan fa ga kwankwasan masallacinka, ga ainihin ga shagonka, ga masallaci, sai a kira sallah ba ruwanka, kana jin zaben rana. Allah ya kiyaye. To abu na farko kenan wanda yake wajibi ne a kula da shi. Sannan abu na biyu, annafs, a kula da rayukan mutane. Jama'a wannan wulakanci ya wuce, mutum ya shekara 30 ko 40 ko 20 yana neman kuɗi tsakanin arewa da kudu, yana ɗibo goro yana kawowa yana siyarwa yana kai shanu yana ya tara kuɗi shekaru 30 rana ɗaya aje a kashe shi a daji a karɓa kuɗin aje dare ɗaya kuma a shanya giya a ba mata kuɗin, saboda gaba ɗaya ba a kula da ran ɗan adam ba. Sannan gidajen ainihin cin kawunan jama'a, gidajen secret society tsafe-tsafe, ya zan yadda ka san akwai kwata ta saniya, akwai kwata ta akuya, to haka akwai kwata ta mutane a kasan nan. Akwai inda duk abin da kake so na ɓangaren ɗan adam fresh, ba wai ruɓaɓɓe ba, lafiyayye, haka za ka je ka samu duk abin da kake so. Yatsan ɗan adam ne, baki kake so, farjin mace, nonanta, duk abin da kake so akwai na ɗan adam a kasan nan. Shugabannin nan sun san waɗannan gurare. Abin mamaki, shekaru da suka wuce fiye da 10 a nan sabon gari, a tsakiyar sabon gari, sai ga gidan yankan kai a tsakiyar sabon gari. Ya aka yi, idan da wani ne ya fita ƙasar waje je siyo shadda ko ya siyo mota yar kwatano, sai a biyo shi a ce ya shigo da kaya babu custom duty, ya shigo da kayan ƙasar waje, a nan akwai tsaro. Amma a tsakiyar ƙasar musulmi ga gidan cin kai, ko gwamnati bata sani ba. Jama'a, wannan abu babu mamaki a ciki. Kuma ƴaƴan talakawa da almajirai da masakai ake kama ana yankawa, me yasa ba a kama ƴaƴan manyan mutanen? To in aka gama cinye talakawan, ku tabbatar sai ƴaƴanku ba suna zuwa nazari ba, to shikenan sai a tare mota a juye su wuri guda a je a yanke su. In ga an fito da kan ɗanka haka, gashi ne ya zama ƙwarangwal, ai dole ka ɗauki mataki akai. To dole ne a kula da ran ɗan adam, jama'a, ran ɗan adam, rai musamman na musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce gushewar Ka'aba ya fi sauki a wurin Allah fiye da gushewar mumini kwaya ɗaya. Amma mumini nawa ake yankawa, jama'a? A kashe ɗan adam, a ci naman jikin shi. Ɗan adam ya kashe ɗan adam, ya ci naman jikin shi, ba ku damu da wannan ba. To dole sai kun kula da rayukan mutane. Ka gama tara kuɗin ka, tsafkana gidanka, ƴan fashi su zo su harbe ka, su kwashe kuɗin su tafi, shikenan. Ina hukumar ƴan sanda wadda an aje ta ne don ta kare ainihin mutuncin mutane? Ina mobile police? Ina military police? Ina sojoji? Duk suna nan, ana biyan su albashi, ana musu duk abin da ya kamata. Amma matsalar kuma sai ka rasa cewa to ina aikin nasu? Dan sitika an baka kawo ka manna a mashin ɗinka ba, kai mai yin a caɓa na naira 50, sai ɗan sanda ya tare ka da ka ce ranka ya daɗe, a yi haƙuri. Ai, kaga abubuwan ne yadda rayuwa take, ba zai ce wai za ka nuna min aikina ne, to nuna min aikina, wai lokacin zai yi aiki. Amma ga ƴan fashi da makami can inda aikin nashi yake gangaran, a nan bai san da aikin shi ba, sai akan sitika ɗan fallon takarda kwaya ɗaya, wai a nan ne wai zai yi aiki, a nan ne yake aiki, sai gan shi da mazurai kamar daga saman bakwai, Allah ya turo shi ya ce zai zama policeman. To kaga irin yadda al'amarin ƙasar yake, saboda zalunci ke jagoranci, sai zama har na ƙasa ɗin ma. Ana shigo da kayan rashin gaskiya, wasu suna shigo da makamai don su yaƙi wasu, su hallaka wasu, wai duk hukumar ƴan sanda ba ta san da wannan ba. Amma da zaran ka ɗauki rediyo daga nan tudun wada, za ka je da shi cikin garin Zaria ko za ka je da shi sabon gari, sai ɗan sanda ya tare ka. Wai yana tuhumar wannan rediyon, yana tuhumar wannan mashin ɗin, yana tuhumar kaza, yana tuhumar kaza, a nan ne wai zai yi aiki? Ina duniyan can rashin gaskiyar da ake? Ga giya can ana sha, ana fasa kawunan mutane, duk ba su je aiki can ba. Ga gidajen karuwai da 'yan iska, duk ba su je aiki ba. A'a, sai an ganka kai mai mutunci, sai a ce wai a nan ne kai za a yi aiki a kanka. Da ka yi magana, sai a ce ai ma kai an kai ka, kai ya tukuna ma kafin a fara tuhuma ka da laifinka, wai kai ka hana ɗan sanda aiki, wai shi ne laifinka ma na fari tukuna. To shi kuma can waye hana shi wancan aikin shi kuma? Allah ya kiyaye. To sannan abu na uku, wajibi ne sai ainihin shugaba, sai hukuma ta kula da al'irdu, mutuncin mutane. Ku tsare wa mutane mutunci. Ai dan haka aka samu ma'aikata ta 'yan sanda ɗin, saboda kula da mutuncin mutane. Yanzu jama'a, wannan cin mutunci ya wuce, kana zaune gidanka, ƴan fashi su zo su kama ka, su ɗaure ka a idan matarka ko matarka, su kwantar da ita, su zina da ita, sannan su kwashi gwalagwalanta da dukiyarka su tafi. Wannan cin mutunci ya wuce. Wannan a idanka a kwantar da matarka, a zina da ita, sannan a kwashe gwalagwalanta, kuma a kwashe duk abin da ainihin kai kuma ka mallaka, a dare ɗaya a tafi da shi. Ka je ka kai rahoto wurin ƴan sanda, sai su ce ba su da wadatattun kayan aiki a lokacin, ko kuma su ba su ainihin wato shirya ba, ko motarsu ba ta da mai, ko dai wani uzuri dai wanda yake aqbah min zambin. uzurin nasa da suka kawo ya fi ainihin laifin da ainihin suka yi ban haushi. To wani irin wulakanci ya wuce wannan jama'a, ba za a kula da mutuncin mutane ba? Ma'ana sai wanda duk yake so sai ya ci mutuncin wanda ya so, baka da inda zaka je ka kai kuka? Sai matsala ba ta kai ta kawo ba, nan ne zaka ga ainihin yan sanda suna ta mazurai a kai. To wajibi ne sai an kula da mutuncin mutane jama'a, a kare wa mutane mutuncinsu. Sayyidina Umar yana kwance yana bacci a Madina, sai ainihin ya ji wata kururuwa, sai ya ji wannan kururuwa wajen Sham, ashe wai wata mace ce ƴan fashi ƴan ta'adda suka abko mata da tsakar dare. Sai ta daga murya, wayyo Umar, Allah cikin ikon shi sai ya bugo wannan kira tun daga ƙasar Sham, tun daga Siriya har zuwa kunnan Umar a Madina. Yana bacci sai ya tashi, aka tashi rundunar sojoji, yace nan haka dinnan, nan ku nausa nan, naji ana kira na, ana ihu in kawo dauki. Ku marmaza, suka je suka samu har an yi mata abin da za a yi an gudu, amma sai da aka kamo wannan ainihin mutane. Yanzu waɗannan ƴan fashi ne suka zo suka yi fashi, aka je aka kamo su. Kwanakin baya ƴan fashi suka fitini hanyar birnin Gwari, hanyar tafiya Lagos, suka kashe na kashewa, suka shigo cikin garin nan suka kashe na kashewa. Me ya faru daga ƙarshe? Ina suke? To a cikin ƙasar kuma? To amma kai yanzu ka dau rike dan radiyon ka na naira 1,500, sai a je a saka ka a bayan kanta a ce wai babu rasidi, wai ana bincike akan ka tukuna, wai babu rasidi a radiyon ka, saboda haka ana bincike akan ka, kai an iya kamo ka. Amma ga wasu can da manya-manyan makamai an rasa yadda za a yi da su. Ma'ana ashe akwai waɗanda suke iya gagarar gwamnati kenan? To amma talaka da magana ta tayi sai a ce kana son ka fi ƙarfin gwamnati ne? A ga waɗanda suka fi ƙarfin gwamnati, me yasa ba ku je kun taushe su ba inda gaske ne gwamnatin? Ga wasu sun dage suna yaƙar muku al'umma. Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi, wasu mutane suka zo ainihin Madina suka sauka suka musulunta. Annabi ya ba su masauki, ya ba su abinci. Sai yanayin Madina, sai zazzabi ya kama su da mashashara, sai Annabi ya ce su je su sha fitsarin raƙumi da nonon raƙumi. Aka kai su wurin raƙuman zakka, da suka sha suka warke, sai suka yi godiyar mayu. Uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atrukuma uridu lima yuridu. Su ai rayar da su, su kuma sai suka kama makiwacin suka kashe, suka kakkafa mishi kibiyoyi a ido. Yanzu Allah ya sa aka bi bayan su kafin la'asar an kama su. Kaji ɗan sandan Annabi kenan, babu wasa. Indai Annabi ya ce a je a kamo wani, wallahi duk inda yake sai sun cika aiki a kan shi sun kamo shi. Amma yanzu ɗan sanda duk Najeriya gaba ɗaya, sai a ce wai duk garin da ka je akwai ɗan sanda. Amma wai wasu masu laifi ko su 100 ko su 80 ko su 50 wai sun tsira, ko kwaya ɗaya ba a kama ba. Anya abin nan babu haɗin baki kuwa? To ya kamata talakawa su tashi su neman wa kansu ƴanci, su neman wa kansu haƙƙi ta hanyoyin da suka dace. In ba haka ba, wallahi talaka kai ne ake kaiwa ake barowa. Ka tashi kai tunanin wacce hanya za ka bi wadda ta kamata, ka nemi mutuncin kanka, ka nemi ƴancin kanka. In ba haka ba, Allah ya haɗa ka da azzaliman shugabanni, ba su san darajarka ba, ba su damu da kai ba. Sayyidina Ali, manzo Allah ya aike shi ya kamo wasiƙa a wurin wata mata. Wani sahabi ya rubuta wasiƙa zuwa ga mutanen Makka cewa, bayan gaisuwa kun san ni dama ɗan cirani ne cikin ku, banda kowa cikin ku, amma na tara dukiya na barota. To gashi na samu labari Annabi zai zo yaƙe ku, don haka na bude muku wannan sirri ne don ku taimaka ku tara dukiyata. Ya ba wannan mata ta saka a cikin gashin ta, ta yi kitso, ta sa dan kwali, ta rufe kanta, ta tafi kai wasiƙa. Malaika Jibril yazo yace ga wata matsala ta faru. Annabi ya kira Sayyidina Ali da wani mutum, yace aje a kwato wasiƙa a hannun wata mata tana nan ta kama hanyar Makka. Sayyidina Ali ya tafi tinkis, kaga police kenan, ya tafi kamo ta, yana zuwa ya same ta. Babu wani farin duniya da za ta yi mishi ya kyale ta. Matar shi wace ce? Fatima ce. Kuma akwai wata mata da ta rage wajen kyau, ta gaji ubanta Annabi, wata mata za ta yi mai fari ta rude shi. Babu wani cin hanci da za ta bashi. Innal ghina ghinan nafs, wadatar zuci. Sayyidina Ali yana da ita, hatta shi yake da daddare, yana ya duniya gurri gairi, ke duniya ki rudu wani, amma Ali ya fi ƙarfinki. Sayyidina Ali kenan. to wannan mata Aliyu yace ke manzo Allah yace akwai wasiƙa ki kawo tace babu tace irin tsaran bankariya sayyidina Ali har ya juya yace ke wallahi tunda manzo Allah yace akwai wasiƙa akwai ko ki kawo ko zan ja kafar ki zuwa Madina da ta ga abin da gaske ake policeman kenan da gaske ba wai a dan dukunku ne naira 10 ko naira 30 a saka mishi a cikin takaddu a mika mishi ba shikenan ya takaddu complete abinda suke kenan sai ka to tun daga kudancin nan sai ga driver yayi canjin naira 10 naira 20 yana zuwa da ya mika musu shikenan da ya mika musu shikenan da ya mika musu shikenan dan samu wani waya takaddu ina takaddinka waya takaddu yana mikowa kai driver ya takaddu naira complete waya takaddinka ba su cika ba sai ya saka naira 10 ko naira 20 sannan takaddu suka cika ina mutunci yake in kawo nan jama'a ya dako a cikin motar nan ba ruwansu idan taba ya dako wanda take taba iblis ba ruwan su idan makamai ya dego ba ruwan su annawa ya fitar da wannan makamai naira 20 ko naira 10 ka gwada ka gani tun daga Port Harcourt ko kuma tun daga Lagos ko tun daga Onitsha ka dibo mugun kaya ka gani sai kaga canji suke da sun zo kawai sai su wurga da sun zo kowanne iri ne kayan sai an ketaro da shi to ina gaskiya take a cikin wannan harka amma dinnan wannan ba aiki ne aiki ne suke amma sai matsala ta faru ne sai a ce wai zaka hana mutum aikin shi daga ka ce a yi hakuri Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to haka sayyidina Umar yasa aka je aka kare mutuncin wannan mata tana kasar Sham kun ga wannan ya zama karama ga sayyidina Umar ko ma'ana saboda shugaba ne na gaskiya shi yasa kuka daga nesa ma Allah madaukakin sarki sai ya kai mishi radiyallahu ta'ala anhu
amin
to haka sayyidina Umar dinnan sai ya taba ainihin tura mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina Umar abin ya kwanta min dayan biyan su ya tura sojoji suka tafi yaki sai kafirai wani sahabi ne suna Sariya Umar ne sai ainihin wani sahabi ne suna Sariya yana jikin wani dutse sai wani kafiri sai ya hau saman wannan dutse zai danno wani dutse ya danne shi Sayyidina Umar yana tsaye yana huduba a ranar Juma'a sai Allah ya mai kashafi ya nuna mai abin gashi nan live shi yasa tun kafin kaga tauraron dan adam so sun ga tauraron Allah ba ma na dan adam ba su tintile sai gane kai sai yanzu ne ka zama ba kauye kake ganin satellite kake ana dako maka America menene kana gani live su tun lokacin Sayyidina Umar yanzu yana hudubar Juma'a kuma yanzu gashi ana nuna mai wani abu dake faruwa a can sai Sayyidina Umar yana daka wannan soja nashi tsawa yana ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal kai sariyati kauce ga dutse nan kauce sai ya kauce aka zo sai aka gwada wannan magana da Umar ya faɗa daidai lokacin wannan sahabi ya jita ya kauce yana Madina kuma Allah ya kai muryar shi can Sham kenan kamar yadda Allah ya kawo muryar wannan mata Madina tun daga Sham to wallahi in kuka tsara gaskiya kuma sai karama ta bayyana a hannunku amma yanzu wannan shugaba ne shi kanshi yake sa ran ya ga wata karama Allah ya kiyaye to sannan sai an kula da ainihin abu na hudu shine almal dukiyar mutane a kularwa da mutane dukiyoyin su ba ya zama mutum ya shekara 30 yana trader bakin hanya ba rana daya wai gwamnati sai ta turo wani wai captain a kwashe wai duk sai biya kwashe kayan jama'a sai dan trader ya dan fito nan yake dan samun man shafa da sabulu da in yaje ganin gida zai kai uwar shi ta sa mishi albarka sai ya samu da teburin da trader duk an kwashe gaba daya wai captain a kwashe ya kwashe wai gwamnati ce ta turo a gwamnati kula da dukiyar jama'a take ya jama'a ku duba da kyau fa ku nemar wa kanku an yanci da haƙi wallahi ta hanyoyin da suka dace in ba haka ba karda kada yan siyasan nan su mai da ku wawaye ko kuma jahilai ko gidadawa sai mutum ya zo yanzu nan cikin ku ya mike ne muku kara dade yace ku tsai da shi zai zama takara zai muku ciyaman zai muku kansila zai muku minista zai muku kaza ku yi ta zufa ku yi ta wahala ku yi ta taro karfe 2 na dare karfe 4 na dare sannan zaka dawo taro kuna zaban shi ba dai ya zama ciyaman ba to dokar farko sai ce duk wani mai faci a bakin hanya duk wani mai kasa a tarugu da yalo a bakin hanya ya kwashe duk wasu masu zama suna kasa albasa da tumatiri a wuri kaza su tashi za a raba rumfuna to inda adalci ne aka zo sai a raba rumfunan sai a basu tunda filin su ne wurin da mai ake zubarwa bola su suka zo suka gyara suka share shi har ya zama fili ake sha'awar shi to haka zo sai a rarraba musu sai a ba su abin su ba zai iya ginawa ba to sai ya sayar don Allah ba zai ce ciyaman yayi adalci ba amma yana facin taya a wurin ko yana gyaran mashin ko yana kanikanci ko wani abu sai ya ce to sabon ciyaman ya ce duk ku tashi za a raba rumfuna ba zai samu rumfa ba daga matar ciyaman sai matar sakataren local government sai matar kaza sai wani kaza sai duk a raba musu filayen masu kudin gari kuma sai su zo ainihin sai su sai filayen to kuna ganin irin mugun sakamakon da Allah yake musu sakamakon mugun aikin su sai sun yi rumfunan sai Allah ya maida rumfunan wurin sai ya zama kauye sai a kasa kayan aki zuwa asiya dole zai a bar wurin zai zama wurin kwallo da wurin wasannin awaki da rana to sai ku rinka tunawa in mutum ya zo ya ce ku zabe shi shin mutumin nan da can kafin ya ainihin hau ai yana da wani abu da ya kamata ya muku da me yake muku shin da yana shiga cikin ku kuna sallah tare da shi kuna hudda tare da shi ko ko yanzu ne kawai rana tsaka yana son mulki to ku tabbatar mulkin kawai yake so yana samu kuma zalunta ku zai ba zai kula da haƙƙin ku ba lallai sai an kula da dukiyar mutane sannan na daga cikin kula da dukiya din nan a sa ido game da rigingimin da suke faruwa game da harkokin jama'a yanzu kasuwanni manya-manyan kasuwanni suna biyan kudaden rumfuna na wata ko na shekara ko makamantan haka amma babu ruwan hukuma da tace za ta sanya ainihin masu tsaro su gadin rumfunan nan nasu dole dai kai dan kasuwa ka biya gwamnati wannan haraji kuma ku ne za ku dauki mai gadi rana ɗaya in wani dan taba yazo ya saka wa kasuwar nan wuta ta kone to bala'i ya same ku ba ku da yadda za ku yi sai a ce to shikenan tunda rumfuna sun kone to gwamnati ce za ta raba rumfuna a wurin in aka tashi madadin a raba rumfunan kowa an san filin shi a bashi nashi mana ya mai da wannan irin rumfa tashi ta katako ko ta kwano a sai a ce jambulo wani a cikin keji yake kwana shi da kanshi amma wai rumfar shi an ce jambulo shi kanshi a keji yake kwana saboda Allah ina ya samu kudin jambulo bai samu hali ba to in ma ya samu filin kenan to wani irin zalunci kenan wannan dabbobi waɗannan dukiya ne sai an sa ido game da su wani dabbobi sai manzo Allah ya kawo doka yace gonaki masu gonaki da lambuna da rana dole ne su kula da abeban su duk sanda kake da gona da rana akuya ko saniya ta je ta ci to wannan kuma ta ci banza babu matsala babu biya dan da rana wajibi ka kula da gonarka da daddare kuma fa masu dabbobi sai manzo Allah yace dole su daure dabbobin su to da daddare kai kuma mai saniya in ka sake ta sufuce ta je ta ci haƙƙin gonar wani to sai ka biya duk haƙƙoƙin dukiya ne sai an kula da mutane waɗannan abubuwa sannan sai annasab dangantaka a kula da dangantaka kaga an dawo kan addini kenan wannan mata mijinta ya sake ta dole ne a sa ido dangane da iddarta ba kawai wannan ya sake ta yau gobe ta lallaba ta je ta auri wannan ba mace ta taso daga Kano ta zo nan Zaria kawai da mijinta ba su rabba su komai ba sai ta aure anan babu abin da ya damu hukuma game da wannan sai ta aure anan tana da miji a can tana da miji anan sai ta zauna nan ta wata biyu sai ta ce za ta dan yi tafiya kaza 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 sai ta tafi wata ta fa ainihin can kuma ta tafi wurin mijinta sai a zo a samu da sai a rasa takamaiman dan nawaye mace da mijinta sai ta biya kudin umara take ta tafi Saudi Arabia sai ta je can sai kuma ta samu wani miji nan ne sai an kula da dangantaka annasab kada a dauki dan wani a baiwa ainihin wani don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo doka fa nan ne in matar wani ta je ta zina annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace to hukuncin wannan da in ya samu ta hanyar wannan zina to lalle namijin matan ne amma kuma shi wanda ya cikin fa sai a kama shi sai a jefe shi a tsaye mishi da haddin kisa dokar musulunci kenan akan shi saboda a kula da dangantaka to sai an kula da irin waɗannan abubuwan abinda sannan na da cikin abin da ke nufi da kula da dangantaka Shehu Usman yace har ma'aikata sai an kafa ta dangantaka saboda mutane suna da kawo nasaba ta ƙarya sai mutane yace ni ne wani dan wane har ya danganta kanshi zuwa ga annabi dangantaka ƙarya Shehu Usman yace tunda mutane sun waye gari a waɗannan zamunna suna ƙaryar sharifantaka mutum yace shi sharifi ne to kawo nasabarka akwai mutanen da sun kware game da sanin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ta karkasu da ka fada sai ce kai ƙarya kake kawo manzon Allah ƙarya ka tuba in ba haka ba sai a kashe ka to sai an kula da irin waɗannan dangantakar da sauransu in ba haka ba za ku ga sharifan ƙarya nan sun yi yawa sai mutum ya zawo baƙar riga ya zo yana mazure da bakin tabarau wai shi sharifi ne yana ta kwasar dukiyar mutane yana ci Allah kiyaye to sa'annan abu na shida lalle ne gwamnati sai ta kula da al'aqal hankalin mutane sai gwamnati ta kula da hankalin mutane kar a bari ana shigo da hudar iblis kwaya matasa suna son solution suna shan abubuwa suna haukacewa suna samun tabuwa sannan kuma a rinka kula da ainihin mahaukata jama'a mutum ana tare da shi sai fara samun tabuwa sai ku ga babu ruwan hukuma da shi ina ma'aikatar kula da harkokin jin dadin jama'a ba ruwanta da waɗannan abubuwa yanzu duk wanda ya kalli gidan talabijin na Kaduna makon nan da ya wuce ranar Lahadi ya ga abin mamaki jama'a na daga cikin hanyoyin da kristoci suke bi suke ainihin togo da addinin su suke yada addinin su shine ainihin hanyar rukuya da suke bi irin wadda ta zo a cikin addinin su yi wa mahaukata magani da sauransu sai aka samu wani tsohon soja ya haukace NTA Kaduna sai ta dauke shi ta yada labarin shi sai ƴan uwan shi Yarbawa sai suka gano daga can jihar Ekiti ko jihar Osun State aka biyo baya sai aka gano yanzu wannan dan uwa nasu yana nan a hannun wani fasto ashe wani Reverend Father yana nan yana ta mishi rukuya yana ta mishi addu'a yana ta mishi magani har ya watsake tas ga hoton shi nan yana mahaukaci nan ga hoton shi yana soja sannan gashi kuma yanzu life ya warke yanzu ku gaya min yaya za a yi waɗannan ƴan uwa nashi ko ba kristoci bane ba za su shiga addinin Kirista ba to dole sai gwamnati ta kula da irin waɗannan a kula da mahaukata din nan wallahi wani mahaukacin asali ba ma asalin cuta ce ta aljani ko kuma wani cuta ne na wata jijiya ta murɗe ba damuwa ce kawai ta hadar mishi a kwakwalwar shi damuwa ta hadu da kwakwalwa ga yunwa ga wahala ga fitinan neman mata ga ba abinci ga ba aiki idan ya za a ba ka tabu ba wannan ma ai wani aljanin ne musamman shi ma dole shikenan sai ka tabu to mutum yana tabuwa madadin an ga ya shiga halin damuwa din nan a jashi a jika a kyautata mishi a mutunta shi a sai a barshi kanshi ya busu gemu da komai sai abubuwa sai su hargitse yaran anguwa kuma jiyan nan yake dan anguwan nan da ran shi da lafiyar shi amma yau sai kaga an bar yara suna ta tonan shi shikenan sai ya ƙara zautuwa to shikenan sai kaga yaushe zai warke da a ce za a kama ainihin wannan mahaukaci ai mai wanka ai mai aski a bashi abinci ya ci ai mai allura ya wadataccen bacci da yawancin waɗannan mahaukan nan za ku ga sun watsake to kuna ga yanzu ga karamin misali a nan tudun wadannan aka samu wasu matasa suka tsaya suna wannan aikin abin tambaya shine shin hukuma ta sa musu hannu akan haka ba ruwanta da su matasa ne suka hada kansu za su yi saboda Allah to ita hukuma ba za ta yi saboda Allah ba ta taimake su mana su ba wajibi bane akan su asali wajibi ne akan hukuma amma sai su kama mahaukaci su yi aski su yi mishi wanka su gyara mishi jikin shi ya ci abinci sai kaga ya dan fara dawowa cikin hayyacin shi to da sai hukuma sai ta ce to waɗannan matasa wannan kai shugaba kai ne director wannan kai ne kaza a sa musu albashi tunda sun dauka za su yi saboda Allah sai a agaza musu gwamnati ta kula da wannan to amma yanzu dubiyar da ainihin gwamnati ta bar mahaukata kuma take taimakawa akan masu hankalin kuma su zama mahaukata kwaya ga tunan ana siyarwa wuri daban-daban abubuwan sha waɗanda zaka sha ka haukace ga tunan abubuwa daban-daban dan sanda ne zai je kama yaro da ainihin hodar iblis yana zuka in ya kwashe sai ya karba ya je wani wurin ya siyar ko kuma ya kwashe ya je shi ma anjima yana sha to kaga irin bala'in ke Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan abubuwa sune ake kiran su kulliyatul khamsi ko kulliyatul sit abinda yasa wasu malamai sun takaita su akan guda biyar sun cire matsalan nasaba a ciki wasu kuma sun ainihin bar matsalan nasaba sun cire matsalar al'irdu amma dai an fi son a tabbatar da su guda shida din nan dole ne sai hukuma ta ainihin tsai da su to kuma jama'a na daga cikin haƙƙin jama'a talakawa su kuma si gwagwarmaya a kansu tursasa gwamnati rubuce-rubuce ne za su ta yi gidajen rediyo ne da talabijin su ta fitowa suna jawabi su ga an kiyaye waɗannan abubuwan jama'a domin ka'ida ita ce idan azzalimi na zalunci in ba ku dafe hannun shi ya daina zaluncin ba in bala'in ya zo sai ya haɗe kowa misalin wannan aka ce jirgin ruwa ne wanda yake sama da ƙasa to sai waɗanda suke ƙasa ɗin nan suna da buƙatar ruwa kun ga sai sun hauro ta sama tukuna za su zo su kandami ruwa a gefen teku sannan su koma ƙasa to shikenan sai kuka kunkunin cewa sun fitine ku ko na sama da kaiwa da komowa sai su ce to tunda haka ne abinda za a yi ai matsalan mai sauki ce ku bari mu huda karkashin mu ruwan ya zuraro ta nan sai mu rinka amfani da shi za ku bar su annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kuka bar su ku hallaka su hallaka in kuka hana su ku tsira su tsira haka hadisi ya zo cikin bukhari to ku ga da wannan idan kuka hana shugabannin nan zalunci to ku tsira su tsira in ba ku hana su ba sai Allah yace wattaqu fitnatan ku kiyaye fitina bala'i idan yazo la yusiban allazina zalamu minhum khassa ba waɗanda suka jangalo masifa kadai take samu ba yanzu matsala la tusiban allazina zalamu minkum khassa yanzu matsalan man fetur da tazo kasan nan waye bata taba ba mutum nawa ne suka yi gobara gidansu ya kone ko suka yi asarar rayukansu mutum nawa ne suka rasa wasu ainihin bangarorin jiki nasu musiba ce wasu ɗan kaɗan ne suka canɓalota amma babu inda barsasinta bai je ƙasar nan ba to saboda haka wajibi ne mutanen kudancin ƙasar nan za ku ga sun fi ainihin mutanen arewaci dangane da koke-koke akan neman haƙƙinsu to wallahi dole ne sai mutane kowa sai ya dage gidajen rediyoyi ne gidajen BBC ne gidajen Voice of America duk inda za ku je ku kai kuka ku je ku yi tanaki akan haƙƙinku kaza sai an ba ku sai an yi muku sai an yi muku ba sai da tawaye sai da kone-kone fa musulmi yake neman haƙƙin shi ba duk sanda kaga ana ayi tawaye ayi kone-kone ɗan iska ne ɗan tasha ne mutane masu mutunci tsayawa suke su yi tsayin daka su nemi haƙƙin su tun a jahiliya mun kawo tarihin wasu matasa da aka zalunci annabi da dangin shi aka ce a daina magana da su aka kore su daga garin Makka matasa ne suka tsayi su shida zuwa su bakwai ba su kona kowa ba ba su kibar da nadin wani dattijo ba da baki kawai suka tashi suka yi jawabi amma sai da aka warware takardar zaluncin kuma a yanzu za ku iya yin haka yau ku ne ku rubuta petition nan ku rubuta kuka nan ku yi jawabi nan ku yi jawabi nan kuna neman sai an baiwa addinin musulunci haƙƙin shi amma in ba haka ba sai ku zauna ku su ba ruwansu da addini kuma ba ruwanku da addini kun yi laifi kenan gaba ɗaya a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisin kenan to dukkanin shugaban da ya kiyaye wannan ainihin abubuwa guda shida to shine ainihin ake cewa al-imamul adil shugaba adili shugaba mai gaskiya to menene kuma sakamako da alheri da shi shugaba mai gaskiya din nan zai samu Imam al-Bukhari sai ya sake cewa bismillahir rahmanir rahim yace kitabul muharibina min ahlil kafa al-kufri war-ridda ma'ana littafin dake bayani akan waɗanda ainihin wato suke ko al-muharibina waɗanda ake yakasu daga cikin kafirai da waɗanda suka yi ridda sai ya kawo babu fadli man taraka al-fawahish babin falalar wanda ya bar alfasha to anan ne sai ya kawo hadisin da ke nuna falalar adilin shugaba wanda baya zalunci baya cuta Imam al-Bukhari yace haddathana Muhammad ibn Salam ibn Sallam akhbarana Abdullah an Ubaydillah ibn Umar an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala Abu Hurairah yace manzon Allah yace sab'atun yuzilluhum Allah yawm al-qiyamati fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu manzo Allah yace kowa ya saurara ya ji mutane bakwai ranar al-qiyama Allah zai dauke su ya saka su a inuwar shi a wannan yini ne da babu wata inuwa sai inuwar Allah kowa ya saurara ya ji wannan hadisi tun daga kan shugabanni kamar yadda wancan hadisi na kullukum ra'in kowa zai iya shiga har gauro ai an baka amanar kai kanka gabodinka rayuwarka addininka mutuncinka to haka wannan hadisin ma kai kayi adalci to zaka shiga inuwar Allah a matsayinka na shugaba annabi da yake mutane bakwai to waɗannan mutane bakwai in ka koma wani hadisi kuma sai ka samu ƙari akan haka to wannan shine zaka ji malaman ilmin usulul fiqh suna cewa zikru fardin min afradil am بحكم العام يؤكد ولا يخصص معناه abubuwa ne da yawa to sai annabi ya keba wasu sai ya fade su ba dan ana nufin su kenan ba amma ana nufin wannan ana karfafa tabbasu suna da wannan mukamin ne kamar da annabi ya ware mutum goma yace waɗannan ƴan aljanna ne a to ina Fatima fa ai ita ma an ba ta albashir da aljanna ina Hassan da Husaini ina Khadija ina Bilal amma ai kaga ba a shigar da su cikin goma din nan ba to wannan shake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkidu wala yukhassisu wato an ware su ne dan a karfafa tabbas cewa ɗan aljanna ne amma ba an tunkuɗa sauran bane su ma suna nan amma yanzu ana son a faɗi darajar waɗannan ne to yanzu da aka ce mutum bakwai Allah zai saka su a inuwar shiramar da babu inuwa sai tashi na farko sai annabi ya ce imamun adilun adilin shugaba to kaga wannan hadisin shike fassara wancan wancan shike fassara wannan idan shugaba ya zan ya kiyaye abubuwan da aka bashi kiyo to sai ya zama adilin shugaba a nan duniya a ranar gobe alkiyama an aka tashi rana za a kusanto da ita dabda kawunan halitta fa jama'a gumi kuma gashi nan zai rufe kowa gwargwadon zunubin shi don haka sai manzo Allah ya ce ladanai masu kiran sallah za su tashi da dogon wuya ranar alkiyama hadisi ne sahihi yana cikin sunan ibn majah amma fa kasan sai kiran sallan kan irin na sunna ne ba kana kiran sallah da Hausa ko da Yarbanci ba a kiran sallah lafiyayyen kiran sallah ba kiran sallah irin yadda ake cewa ai zakara ya kira sallah hayyana kiran sallah original kiran sallah mai kyau yawa mun fahimci wannan shi yasa ka je ka koyi kiran sallah a Najeriya nan zaka ga matsalar kiran sallah da limanci ba dauke ta da muhimmanci ba amma kasashen musulunci da dama kai kanka tafi da nisa ma nan kasar Ghana kasar Mali kasar Senegal baka kiran sallah sai ka je makarantar kiran sallah shi yasa an ka tafi ka samu dan Ghana ko dan Mali ko Senegal in ya kira maka sallah sai ka ji kamar daga Madina yake amma a Najeriya sai ka ga kamar ciko aka yi hakorin mutum ko kuma makogoran mutum abin ya ki dadi mala ya ki mikewa wani ma sai ya tsufa gaba daya ya zama ba shi da amfani condemn sannan sai ya jawo jikin shi ya kawo wa Allah gashi ya zo zai kira sallah Allah ya kiyaye baka ganin Bilal ba matashi bane matashi ne Abu Mahzura ai matashi ne Ibn Ummi Maktumin din matafa ne ba sai mutum ya tsufa ba sannan zai kwaso kwashi kwarab ya taho gaban Allah Allah ya kiyaye to haka rana alkiyama din nan za a tashi ga zafin rana ka dubi rana yanzu kilomita miliyan nawa tsakanin mu amma dubi yadda ake jin zafin ta to balle a ce an kusanto da ita to kai shugaba ne sarki ne adili amma sarautarka kana kula da haƙƙin jama'a ka duba bana jama'a suna cikin kunci kai kuma kana da miliyan 100 kai ne sarki ne wuka ta daya ko mai takobi ta daya ko mai sanda ta daya sai ka je a je a siyo masara tantan a je a siyo sukari da abinci a zo ai taraba wa talakawanka dan Allah ka sani ko Allah ya maka gafara irin yadda yayi Usman Usman yaki za a tafi yakin Tabuka jaishul usra haka Allah ya kiraye shi lokaci ne na tsanani ga zafin rana ga talauci ga wahala wani ko sulifa bai da shi ba su da guzuri ba abinci sayyidina Usman ya zo da abinci kamar yanzu ka ce tantebur ya zo da shi duk yan kasuwa suka zo suka taya sayyidina Usman ya ce an bani ribar duk da tafi wannan ƙarshe aka ce wai kai waye maka wannan irin tayi da kowa ya kasa kaiwa akan shi sai ya ce Allah ya bani ribar da yake ba ku da irinta ya ce a tunkuɗa wannan dukiya da abinci da raƙuman da suke ɗauke da su a kai wa sojoji su ci su tafi jihadi manzon Allah ya ji daɗi ya ce ma barra Usmanu ma fa'ala ba'dal yawm daga yau duk abin da Usman yayi wa Allah Allah ya yafe mishi Allah ya kauda kai a matsayinka na sarkin kafarka bana talakawa taki yayi wahala sai ka je ka siyo taki naira 500 ka ce su kawo naira 100 gobe in aka ce ga danka ya tsaya takarar shugaban kasa fa babu bukatar fa sai an yi campaign fa babu bukatar duk in kaga poster hoto din nan duk ƙarya ne duk in kaga hoto babu gaskiya menene shine nassin mutum din to in nassin mutumin yayi aiki da kanshi babu bukatar hoton shi yanzu sayyidina Umar hoton shi aka gani amma gashi kowa yadda adili ne amma yanzu poster guda nawa ce kai kasan ƙarya ce ga ta har yanzu ruwa bai wanke ta ba amma mai ita ya zalunta gashi duk a kasan sunan shi an rubuta zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza duk da yi ko daya ba Allah ya kiyaye to imamun adili shugaba adili ka kyautata wa jama'aka kai ne sarki kai ne shugaban kasa kai wallahi ko a karkashin wata ma'aikata ce kake shugabancin su ka mutunta su ka kyautata musu ka gani da an zo wata ran ka tsaya sarauta sai a ce ai wani ake so wato ita sarauta ko mukami duk wani abu da kake nema fa kana neman shi ne kafin ka tayar ma bukatar abu har aure in kana nema ka duba ka gani cewa ake yaya halin shi. Amma sai da ya fara neman auren ne, sannan ya fara sa dogon riga, ya fara zuwa masallaci ana salla da shi, ya ce to da dai baya salla, amma kwanan nan an ce an fara ganin shi a dandali. To dandalin ai yana da fadi nan wajen layin masallaci ko can wajen layukan karuwai, ina aka fara ganin shi a dandali na da fadi ko? To saboda haka kaga matsalar kenan. Har aure ba son da ka tayamma neman shi ne ake duba ba, ana dubo tarihinka a baya. To har siyasa jama'a, ba ku jin wani gwamnan da ya hau yadda ya kyautata talakawan shi? Yanzu ko yanzu ya sauka gobe in yazo akwai bukatar sai ya yi ƙarya kuma? Ya ce ya yafe musu kuɗin makaranta, ya yafe musu kaza, ya yafe musu kaza, duk yana da iko akan haka. To amma da yake matsalar Najeriya babu ainihin ghibba sai hasada. Yanzu da sai kowane gwamna ya kwaikwayon wannan gwamna, tunda kowane gwamna zai iya yin haka, yana da kuɗin shi kanshi kuma hukumar gwamnatin shi tana da kuɗi. To amma da yayi wani abu ne na za a yi hasada shi sai a hasada shi, amma tunda aikin alheri ya sai kaga ba a yi kwaikwayon shi anan ba. Allah ya kiyaye. To shugaba adili dai Allah zai saka shi a inuwar shi a ranar alkiyama. Wa shabun nasha'a fi ibadatillahi, da saurayin da ya taso a cikin bautar Allah, tun da ya taso dama shi bautar Allah yake yi, abin da ya dame shi kenan ya bautawa Allah, zai shiga inuwar Allah ranar alkiyama. Wa rajulun zakara Allah fi khala'in fa fadat aynahu, da mutumin da kuma ya tuno Allah, ambaci Allah a boye ba shi da wani ba balle a ce ri'a, a yana zaune shi kadai sai ya tuna Allah ko ya zikirin Allah, sai ainihin idanuwan shi suka fashe mishi da hawaye, sai kuka saboda tsoron Allah. Ba wai zikiri ka zo kana Allah 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 haka rushe da kuka har a ce ka juye ka zama haukaci, duk wannan dama hauka ne, dama matsalar asarari take. Cewa ku yi ta zikiri har sai an ce ku mahaukata ne, dama wannan hadisi mahaukata suka tsara shi, babu bukata akan bincike ma akan shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma zikir jama'a, har su kansu gangaran waɗanda suke original a ɗariƙa sun ce makaruhi ne a cikin addinin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani yaji. Malam Yahuza shi ya faɗi haka a nan Zariyan nan, yana nan da littafin shi dai akan sharuɗa na wurdin Tijjaniya. Ka tafi kasuwar Zariya suna nan suna saida shi naira uku ko naira goma. Sharuɗa ne akan wurdodi na zikirin ɗariƙar Tijjaniya, ya ce makaruhi ne a cikin ɗariƙa ka yi zikirin ma wani yaji. Amma yanzu dubiyan ɗariƙa saboda ƙala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum jahiluna. Wa kathirun minhum jahiluna, ma'ana jahiluna bi shari'ati tariqa, sun jahilci shari'ar tariqa, shi yasa sai ya zama halasu fika suke sa suna zikirin, har titi suke bi suna zikirin. To kaji bid'a, ma'ana kura ta ci kura kenan, ita kanta bid'a ba ta son bid'a yarwar ta, ma'ana a cikin tariqa ma wai makaruhi ne kai zikirin wani yaji. Kuma shehin tariqa faɗa haka ba ma na izala ba, kuma anan zariya binnin ilimi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi, da kuma mutumin da ya zama zuciyar shi tana allake, kullun tunanin shi yana masallaci, kiran sallah, karatu, wa'azi, taron addinin musulunci, shi ma zai shiga inuwar Allah a ranar alkiyama. Wa rajulani tahabba fillahi, da mutane biyu waɗanda suke soyayya saboda Allah. Wannan mafhumu laqabin ne da Annabi ya ce rajulani, ba wai sai mazaje biyu ba kawai, har mata ya biyu, har namiji da mace. In zaka so shi ka so shi dan Allah, in zaka so ta ka so ta dan Allah, in zaki so ta ki so ta dan Allah, kawancen ku kawance ne saboda Allah, abotar ku abota ce saboda Allah, zaman aure da kuke tsakaninka da wance saboda Allah ne. Wa rajulani tahabba fillah, mutane guda biyu suka yi soyayya saboda Allah, sannan waɗannan soyayya da suka yi saboda Allah, in za su rabu yanzu sun rabu saboda Allah ne, to su ma za su shiga inuwar Allah a ranar alkiyama saboda sun so junan su saboda Allah. Sannan wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansubin wa jamalin, sannan da mutumin da wata mace dirarriya kyakkyawa mai mukami ta kiraye shi ila nafsiha, zuwa kanta ya zo ya zina da ita, kamar yadda imra'atul azizi ta yi wa ainihin annabi Yusufa, ta kulle kofa. Ka duba wannan karfin imani irin na annabawan Allah jama'a, kofofi ta kulle can kofa ta kurya, sai kawai sai ta tsirara ta afko kanshi. Qalat hayta laka, tace kai nake jira da kai nake ba, ya rugo da gudu tsakaninka da Allah, kai kaga an kulle kofa 17, sai kace ai ta gyaru oga, kafin oga ya zo an gama abin da za a yi. Amma ina annabi Yusufa, sai ya ce ina, innahu rabbi qala ma'azallahi Allah ya tsare ni yace mijinki mai gidana ne ya kyautata mini wallahi bazan ci amana shi ba da gudu ya rugo yana bude kofar karshe ga mijinta gata kuma ana ta haki mata al'amarin su yana da wahala fa nan da nan sai ta juye magana ai babu wani mataki da za a dauka akan duk mutumin da aka kama da matarka sai dai ainihin a kulle shi ko kuma ya shawo ya a duniyar nan har ta juye magana annabi yusuf ga laifi an yi mishi ga kuma kazafi an yi mishi to amma mijin sai ya natsu ana son duk abin ya faru a duniyar nan ka natsu zaka gane inda gaskiya take dai bincike matsalar ya gane ita ce ba ta da gaskiya sai yace to ke ki roki gafara Allah kai kuma yusufa ka rufe asirin wannan magana to duk inda sirri ya ketare mutum ɗaya mutum biyu ina labari akai ta kewayawa a gari o ta yi abin kunya ta nemi dan yaron gidanta kaza 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 shine tace ita ma sai ta rama ta tara matan manya-manyan mutane kwamishinoni ne daraktoci aka zo za a ci walima gidanta tace annabi yusufa yazo ya dan yi fareti ya wuce gaban su wucewa kawai yazo yi gaba ɗaya suka ma'azallahi hasha lillahi ma hadha bashara suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ai ba mutum bane ina in hadha illa malakun karim mala'ika ne mala'ikan ma wannan ba kanana kanana ba babba suka rude duk suka yanyanke hannayen su tace to kun ga abin da kuke zargi na tace eh din kuma nayi tunda taji matsala ka san laifin ka ji ba kai kadai bane baka jin kunyar shi bai cika damun ka ba sai tace nayi kuma in bai biya min bukata ba sai yawo lakanta amma duk da haka annabi yusuf ba ya ji an matsa ba sai yace rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya Allah kurkukun nan yafi mini sauki fiye da zina da suke kira na to sai kai irin wannan a ce ga ta dirarriyar mace ta ci ta sha ta hadu ta yi lafiya kyakkyawa ta neme ka ka zo ka biya bukata da ita kala sai yace inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah duk mutumin da ya haka yayi jarumta to wannan mutum zai shiga inuwar Allah a ranar alkiyama al-imam ibn hazm al-zahiri yana da wani littafi mai suna tawqul hamama ka san a zamanin da tantabara ko harbiya ita ce ake aikawa da wasiqa sai a daura mata a kafa sai a aike ta sai ta tafi gari ka za ta kai to sai littafi akan matsaloli irin wannan ibn hazm babban malami ne na adab ma a wajen adab to a cikin wannan littafi sai ba da labarin wani matashi sai ya aure sai ya gayyato wani abokin shi suka zo aka hira tare da amarya ana cikin hira sai shi angon sai ya ce yana zuwa sai ya fita dare yayi dare ango bai dawo ba daga amarya sai abokin ango sai ta fara sako mishi maganganu na batsa tana son ya neme ta to akwai fitila a cibalbal kusa da shi sai ya jawo wannan fitila a cibalbal sai dora yatsan shi karami haka yatsan yana konewa ita kuma tana lallashin shi kuma yana magana da zuciyar shi yana cewa to wana ka dai nazari wannan wuta da yatsan ka yake konuwa a kai wutar duniya kenan ka ji dai irin zafin ta to in ka sake kai zina da ita baka iya da ta lahira ibn hazm yace haka wannan saurayi ya rinka bin yatsan shi guda 10 yana azawa akan wannan fitila a cibalbal har sai da yatsan guda 10 suka kone aka kira sallar asuba sa'an nan shi kuma saurayin ainihin mai gidan ya dawo sannan wannan ya samu ya kwaci kanshi ma'ana yayi wani kiyasi ne wannan da ya wuta ta nan duniya ka ji irin zafin ta ka ji yadda take kona yatsun ka kaga namiji ne shi ma jarumi ne to in ka sake ka biya mata bukata ba matar ka ba to wutan lahira tana nan tana jiran ka kuma tafi wannan zafi wannan ma ya ka iya da ita har gari ya waye haka yana kona yatsun shi haka ya shagaltar da ita bai biya mata bukata ba ma'ana yana jin tsoron Allah kenan to abin sai kai da gaske kana university ga ƴan mata nan babu irin wadda babu duk irin ƴan matan da kake so ga sunan za su dauki hankalinka wata ma in ta rasa kuma ka ji sharrin ƴan matan nan yanzu sun fi son irin ka dan ustazan nan sun san sun fi lafiya sun fi abubuwa ba sa gantali ba sa surutu suna da rufin asiri abinda suke cewa kenan ƴan matan saboda haka za ta lallabo tana samun ka duk in ta rasa yadda za ta bullo maka wallahi sai ta zo maka da littafin hisnul muslim wai wata adda take son ka biya mata wai dan sharri tunda dai kai ustazi ne ba ka zuwa ta rubuta maka wasikar soyayya ko ka ce ta koya mata economics ko wani a'a sai ta zo maka da littafi wai adda take so ka biya mata in ka biya mata ta gado baka dan kai da kai ka kalle ta ba sai da wallahi malam jiya dai ban haddace addu'an nan dai a sake biya mun tana nan dai tana nan saboda ita kanta shedani ya ce to sai kai da gaske in ba haka ba ta fitine ka kai zuna da ita karatun kuma ka kasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa na daga cikin makircin America ga kasashe irin namu masu tasowa sai su turo ƴan mata turawa kyawawa sai a turo su wai sun zo gudun mawa ne ga makarantun gaba da secondary jami'o'i da makamantansu sai ta zo tana karantar da ku physics ko ta nemi ku lecturing akan menene sai ita an turo ta ne ta bata wasu tarbiyar wasu matasa wannan sun yi ne tun shekaru 15 da suka wuce lokacin da suke son su bata tarbiyar matasa su zama mazinata su suna da shiri ne wanda suke yi yadda in sun ci nasara akan wannan sai su ketara na gaba to a lokacin matasa zina bata shige su ba to sai a turo ta sai ta zo jami'a ga tunan kyakkyawar baturiya sai ta ba ku aiki sai ta ce wani ka tattaro aikin ka kawo min gidana ina nan block kaza a kwatar kaza kai din nan da taga kai din nan kana da kwazo ita za ta shi kai za ta yi kokarin batawa kana zuwa gidanta ka same ta tayi sille ba komai a jikinta sai ɗan riga musisi gaba daya nonon ta gashi nan gar gashin ta gashi nan har kwankwasa komai ya gyaru ga abinci tayi lafiyayye to wai ita za ta nuna maka ita bature ya ce su suna da wayewar kai suna da yanci sai da haka ka zauna kana cin abinci tana dan zuba maka lemo tana dan shafa ka tana dan abubuwa dama kai kuma ga kanan wani makararren tuzuru shekara 32 babu mace yaya ba ai shikenan sai ka wuce ka fada mata shikenan in ta lalata ka kai kuma zaka yi kokarin lalata ƴan mata nawa ƴan matan nan su kuma an aka lalata su kuma samari nawa shi yasa ka duba ka gani kamar ka ce babu wani gidan karuwai da ake fasikanci irin jami'o'i ka je ka ga irin fasikancin da ake a jami'o'i da ainihin wato polytechnics da kuma makarantu na ainihin wato waɗanda galibi suke sama da secondary a secondary galibi a boye ake abubuwan amma a jami'o'i abin ya zama mareran ake yin shi to ya jama'a in ya zama a ce irin waɗannan tantiran ƴan iskan ƴan mata su ne nan gaba wannan ce ta zama commissioner lafiya wancan ta zama commissioner ilimi ku duba yadda suke don Allah waɗanne irin ƴaƴa waɗannan za su haifa a nan gaba sannan wacce irin tarbiya za a samu a nan gaba America din nan da muke ganin cewa wai America ita ce zata ba mu shawara zata kawo mana malamai da zasu tarbiyantar da mutane America kuna ga gashi nan abubuwa sun buwaye America da Ingila matasa ƴan shekara 10 ƴan shekara 11 gashi nan sai su fito sai su harbi mutum kaza sai su barna kaza sai ka ji yaro ɗan shekara 11 yayi wa ƴan shekara 10 ciki to wai waɗannan ne ake son wai mai koyi da shiryar su Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sai kuma yace wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu da mutumin da ya tashi sadaka yayi sadaka saboda Allah ya mika da hannun dama yadda haguma bata san abin da yayi ba duk waɗanda suka yi ɗaya daga cikin waɗannan za su shiga cikin inuwar Allah a ranar da babu ainihin wato wata inuwa sai ta Allah madaukakin sarki to abin dube anan shine kai shugaba shin ka kiyaye waɗannan abubuwa yadda zaka zama adalin shugaba a nan duniya a ranar alkiyama kuma ka shiga wannan inuwa in ba haka ba to su wanda ba suka wuce yanzu kansu sun makara amma kai fa kana da halin da zaka iya gyarawa sai kai kokari ka gyara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan haka ka sani da cewa duk wanda ya shugabanci al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amana ce fa a hannun shi don haka sai Imam al-Bukhari yace babu ministur riya ra'iyatan falam yansah babin da ke magana akan wanda aka bashi amanar kula da wasu mutane sai bai musu adalci ba yawa wuri dukiyar su ina matsayin shi a gobe kiyama mutumin da ya saci kudin gwamnati yawa wuri haƙƙin al'umma ya cuci talakawa Bukhari yace haddathana Abu Nu'aym haddathana Abu al-Ashhabi an al-Hasan anna Ubaydullah ibn Ziyad عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول عبيد الله بن زياد يجي ياجي غيدا وني صحابي مي سونا معقل بن يسار سي wannan ainihin sahabi yace zan baka wani labari da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhutha bi nasihatin babu wani bawa da Allah ya bashi kiwon wasu mutane sai ya zama bai kula da su ba da nasiha da ba su haƙoƙin su illa lam yajir ra'ihat aljanna sai ya zama ranar alkiyama ko kanshin aljanna ma ba zai ji ba ba ma shiga aljanna ba kusantar ta ba zai ji kanshin ta ba Imam al-Bukhari ya sake cewa haddathana Ishaq ibn Mansur akhbarana Husayn al-Ju'fi qala Za'ida zakarahu an Hisham an al-Hasan qala ataina ma'qil ibn Yasar na'uduhu fadakhala Ubaydullah faqala lahu ma'qil uhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faqala wannan hadithin dai na ma'qil gashi da wani lafazin annabi yace ma min walin sai amfani da kalmar walin governor babu wani governor babu wani wanda ya shugabanci jama'a yali ra'iyatan min almuslimina wanda ya jagoranci wasu jama'a na musulmi fayamutu wa huwa ghashun lahum ya mutu alhalin ya musu magudi ina ma'anan magudi su suna daukan shi bawan Allah ne mutumin kirki ne salihi ne ashe yana tafafuke su ta kasa yana taface dukiyar su illa haramallahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta mishi aljanna ma'ana sai Allah ya haramta mishi aljanna ba zai shiga ba kamar giya a ce an haramta maka giya to ga ta kana gani sai a ce an haramta maka kada ka sha kenan to haka duk gwamnan da ya zalunci ga aljannan yana gani sai a ce haramun ne ya shige ta ma'ana ya shige ta ma laifi ne shi bai halatta mishi ma ya shige ta ba kamar yadda a nan duniya a ce giya ga ta kana gani haramun ne ka sha to haka ga aljannan yana ji yana gani yana son shiga koda zai iya shiga sai aka ce mishi haramun ne ma ya shiga an hana mishi shigar ta tafi karfin arzikin shi to sai Imam al-Bukhari kuma ya kama na wani babin wanda da shi ne zamu rufe Imam al-Bukhari yace babu man shaqqa Allahu alaihi babin da ke bayani akan wanda di ya kuntata wa al'umma Allah ya kuntata mishi da wannan addu'a za a rufe ita ce addu'ar rufe karatun nan namu kaji kasar kamar biyar kenan manzon Allah ne yayi hadisi ya fadi jawabi addu'a annabi yayi ka san ko limamin anguwarku kai governor ko limamin gidan gwamnati yayi maka addu'a baka kana jin tsoro to balle manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a yace Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fashaqqa alaihim fashqiq Allahumma alaihi annabi yace ya Allah wanda duk ya jagoranci al'umma ta ya tsananta musu Allah ina roƙonka ka tsananta mishi kai ma kuna gani gashi nan yadda dai matsala take faruwa sai yayi gwamnan ya gama gaba ɗaya rana ɗaya sai a ce ya fadi a bayi ba baki ba kafa ina za a kai shi ba ma za a kai shi Saudiya wurin musulmi ba balle likitan ya ji shi yana nishi ya ce mishi tawakkala lillahi ya gwamna ba za a kai shi ma wurin musulmi sai a kai shi Faransa ko Jamus in na tashi cikawa ba ruwan su da su ce ya general qulla ilaha illallah ba abin da ya hada su da la ilaha illallah ya gama cutar mutane to bakar addu'ar annabi ta hau kan shi sallallahu alaihi wasallam sai kaga a ce ba baki ba kafa ya fadi an tafi an kai shi Faransa an kai shi Jamus an kai shi Ingila Bukhari yace haddathana Ishaq al-Wasiti haddathana Khalid an al-Jurayri an Tariq Abi Tamima قال شهدت صفوانا وجندبا واصحابه وهم يوسيه وهو يوسيهم اينهم واتو wannan ibn abi an tarif tarif wanda yake abi tamima yake naje wurin safwan safwan ta sahabi ne da jundub dan abdullah da ainihin suna zaune da almajiran jundub jundub zai rasu sai yake musu wasiya faqalu sai suka ce hal sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shay'an ala gafata malan cikin wasiyyan nan taka muna son in ka ji wani abu daga annabi ka gaya mana qala sai yace sami'tuhu yaqulu naji manzo Allah yana cewa man sama'a sama Allahu bihi yawmal qiyama wanda duk yayi abu dan aji shi dan riya dan aji labarin shi to Allah zai daga ambaton shi a filin qiyama in ya so iyakar ladan kenan ya zo ya sai muku lasifika ya sai muku motar wa'azi ya biya muku kaza ya yi muku aikin alheri dan a yada labarin shi to za a yada labarin shi a inda ma yafi fadin zariyan nan ko yafi fadin Najeriya nan ko yafi fadin duniyan nan shine dandalin kiyama a daga shi aishela a ce yayi dama yayi ne dan a fada to an fada sai je wurin wadanda yake so a fada su biya shi qala wa man yushaqiq yashqiqillahu alayhi yawm alqiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya tsananta wa wasu al'umma Allah ya tsananta mishi a ranar alqiyama fa qalu sai suka ce ausina to kai mana wasiya fa qala sai yace inna awwala ma yumtinu min al-insani batnuhu farkon abin da za a fara bincikar ka kai da kanka tsakanin kai da kanka shine cikinka me ka zubawa cikinka farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da Allah shine sallah farkon abin da za a fara bincikar ka tsakanin kai da mutane shine haƙoƙin jini ka taɓa fasa wani kai jini ya zuba ka taɓa kashe wani to haƙoƙin da ke tsakanin mutane rigingimin jini za a fara haƙoƙin da ke tsakanin Allah da bayin shi tsakanin matsalar sallah tsakanin kai da kanka kuma cikinka za a fara bincikawa fa man istata'a Allah ya'kula illa tayyiban falyaf'al manzo Allah yace wanda duk zai iya kada ya ci komai sai halal to ya aikata haka wa man istata'a Allah yuhala bainahu wa bainal jannati min ukaffihi min damin ahraqahu falyaf'al wanda duk zai iya kar ya ga cewa jinin wani ya sha makance mishi tsakanin shi da shiga aljanna to yayi ma'ana jinin wani koda daidai da cikin tafi guda baka taba zubarwa ba ma'ana jini kenan komai kankanta shi ka zubarwa da wani zai iya sha makance tsakaninka da shiga aljanna to duk wanda zai iya zama bai taba kisan kai ba bai taba zubar da jinin wani ba to ya aikata haka qultu li abi abdullahi man yaqulu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jundubun qala na'am jundub sai shi ne riwaya yace sai na ce wa ainihin wato baban abdullahi wane ne yace yaji wannan magana daga manzon Allah sai yace jundub dan abdullahi shi sahabi din to mahallin shahid shine wanda duk ya tsananta Allah ya tsananta mishi to dan haka ku ji tsoran addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kula da haƙoƙin mutane sarakunan gargajiya kuke ko masu mulki na siyasa ko kuma ku jama'a yanzu da ke saurare na daliban ilimi ne nan gaba babu mamaki kai ne zaka zama gwamna kai zaka zama director kai zaka zama kaza to dalibi yana da wata irin aqida galibi in yana dalibi zaka ga akwai imani akwai addini su ne committee MSS su ne MSS yau fiye da shekara 20 a Najeriya duk ina MSS din nan na farko wasu yanzu ka ji wasu ma'aikatan su ne director su ne kaza amma duk sun aje addinin tunda suka pass out to sun yi pass out da MSS din ita ma to ba mamaki nan gaba zaka zama shugaban kasa ko wani kaza kai adalci ka kyautata ka mutunta wa jama'ar ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya daukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke yaƙi a ƙasashen ainihin Kosovo da ainihin ƙasashen Kashmir suke jihadin musulunci Allah ya taimake su waɗanda aka karkashe a ƙasashen nan da sauran makamantansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya zaunar da mu lafiya a ƙasar nan Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mutuncin musulmi Allah ya taimaki musulunci da musulmai fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka